الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 20 ga watan 12 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sunan Usul ila Mabahith Ilmi Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul na الشيخ الإمام حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى. كافين درسنا وبدأ في إذن تنبوه بسكية غباتا addu'a sababi ne daga cikin sababba na samun karbuwarta. Kuma hadisi wanda ke bayani game da daga hannu a wajen addu'a hadisi ne mutawatir. Sama da sahabi 100 aka rawaito cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannunsa wato a wajen addu'a, ma'ana sama da sahabi 100 suka rawaito cewa haka suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi. To amma shafawa a fuska ko shafawa a kirji shi wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don hadisin da yazo na cewa idan za ku roƙi Ubangijinku, ku roƙe shi da cikin tafukan hannunku, kada ku roƙe shi da bayan hannu. Sannan in kun gama addu'ar, kada ku ajiye hannun sai kun shafi fuskokinku, domin Allah na sanya albarka a cikin hannuwan. Wannan hadisi bai inganta ba. A cikin sanadinsa akwai marwaita majahil wanda kwata-kwata ba a san su ba. Don haka Al-Hafiz Al-Munawi ya yi mamaki, matukar mamaki, da al-Imam Suyuti ya inganta, ya kyautata dangana wannan hadisi a cikin littafinsa mai suna Jami'us Saghir. Don haka Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa Irwa'ul Gharib ya tsawaita bayani kwarai akan wannan matsala. Lalle shafawa a fuska wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abinda ya tabbata shi ne daga hannu. Wannan daga hannu sababi ne daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a, kamar yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke cewa inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahayi idha rafa'a al-abdu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn aw kama qala. Manzon Allah yake cewa lalle Ubangiji ta'ala mai matukar kunya ne, kunya da ta dace da girmansa, sannan mai karamci ne, yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannuwansa ya roƙe shi ya dawo masa da hannuwansa wuhi ba tare da ya karɓa masa ba. kuma haka hadisi na cikin wato Bukhari al-Bukhari sahih al-Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum ثم ذكر الرجل أشعث أدبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له الشاهد يمد يديه إلى السماء لعل يا أنبت ونمتم وندق شيء وتمبل كتن قاشي يقول ذا ينا دقى هنو السماء ينا الدعاء ينا يا أونجينا يا أونجينا wanda daga hannu kamar yadda muka faɗa sababi ne daga cikin sababa na samun karbuwar addu'a a takaice dai shafawa a fuska ko shafawa a kirji wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka al-Hafiz al-Munawi yace babu ma wanda yake mafi tsabar jahilci sama da wanda yake shafawa a kirji su masu shafawa a kirji wai menene hujjar su menene da'awar su wai cewa idan mutum ya daga hannunsa yana addu'a akwai wani haske da ake sanyawa a cikin hannun wai in yana shafawa a fuskar shi wai idanunsa suna makauciya dan haka suke shafawa a kirji wannan kwata-kwata babu wani dalili akan haka shafawa a fuskar ma bai inganta ba balan tana a kirji iya abin da ya tabbata shine daga hannuwa a cikin addu'a garin fa'ida kuma daga hannu akan daga hannu kamar dabra da kafada a gani ku sannan kuma hannuwan ba wara su ba ake gama su ake haka a tara su haka kamar yadda in an ce meko a baka meko a zuba maka ai ba wara hannuwa ba za ka ganye su za ka yi haka karkata ka tare to haka ake daga hannu a wajen addu'a akwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga hannunsa sosai sai a cikin addu'a ta neman shayarwa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannunsa kwarai har sai ya kai bayan hannun ya kusa kallon sama saboda tsabar dagawa sai ya kai kuma ana ganin farin hamasaisa wannan a cikin addu'a ta neman shayarwa lokacin da aka yi sallah ta rukuwa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga hannunsa sosai sai ya kai bayan hannunsa wato na kallon sama wai mai gida da zai faɗa ga matarsa cewa shi ki gidanku shin wannan saki ne ko ba saki ba ne shi ki gidanku ba saki ba ne sai in ya yi niyyar saki ke iya zama saki idan ba ya da niyyar saki ba saki ba ne an gane ku kinaya ce tana ɗaukan ma'anar saki kuma tana ɗaukan wata ma'ana ta daban dalilin da yake nuna cewa jeki gidanku idan mutum bai yi niyyar saki ba saki ba ne shine hadisin Ka'abu ibn Malik hadisin yana cikin sahihai wanda lokacin da aka sanya musu takunkumi a rashin halartar yakin Tabuka da basu yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika musu cewa kowa ya kaurace ma iyalinsa ya sanci iyalinsu shi ne Ka'abu ya ce a je a tambaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin yana nihin cewa su sake su ko yaya manzo Allah ya ce ba ina nihi cewa ku sake su amma ku kaurace musu ku nisance su a lokacin nan Ka'abu ibn Malik sai ya faɗa ga matarsa ya ce in haqibi ahliki je ki gidanku ya ce je ki gidanku kaga ba saki ba yake da je ki gidanku kuma haka wata mata Ibn Turjawl wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura a lokacin da aka kawo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kusance ta sai take ce masa a'udhu billahi minka ina neman tsari da kariya na ubangiji na game da kai manzo Allah ya ce tabbas kin nemi tsari da mafaka wanda ta dace a baki tsaro da kariya manzo Allah sai ya ce in haqibi ahliki je ki gidan manzo Allah yana nihi da jeki gidanku cewa ya sake ta don haka shi a wannan hadisi jeki gidanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne da niyyar saki an gane ku shi kuma Ibn Malik ba da niyyar saki ba, don haka in mutum ya ce ma mace je ki gidanku in ta tafi, to iya abin da za a yi za a tambaye shi me kake nihi da cewa ta zo gida, in ka ce a ni saki nake nihi to za a dauke shi a matsayin saki, in ka ce a ni ina nihi ta zo ne wato ta zauna ta ga zaman gidan in harci ne mai yiwuwa zai iya zame mata wa'azi, to ba a daukan shi a matsayin saki in kamar da wannan niyya mutum ya yi. Wai idan aka ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani, wasu ko sai su ce ya su masu imani. Abinda ita wannan alha'u litanbihi ne, ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka gaskata ubangijin ku kuka gaskata manzanninsa, shine ake nufi. Haƙin ba wani damir bane ba wanda yake na gani na faɗakarwa ne, an gane ko kamar yanda wannan fir'aun da mabiyansa me ya faɗa, wa qalu ya ayyuhas sahir, suka ce ya kai wannan dandaro, ya kai wannan dandaro. Dan haka ya ayyuhal ladhina amanu ma'anarsa shine ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, kuka yi imani da manzanninsa, shine ma'anar wannan kalima. Na'am. Ai ba maganar shimfiɗawa yanzu, wannan kasancewar mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa, ba yana nihin kowa ma yau in ana hadisi ya shimfiɗa mayafi in an gama ya rubuta mahaifinsa, wata mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ta tabbata ga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda. Manzo Allah ya ce babu wanda zai shimfiɗa mayafinsa a yanzu a wannan zance nawa da nake, na gama zance na sannan ya ɗau wannan mayafi ya runguma a kirjinsa face, sai ya kiyaye komai gaba ɗaya, duk abin da na faɗa ba zai manta daidai da kalma ba. Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya aikata haka, ya runguma a kirjinsa, shine sababin abin da ya gada masa haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin faslin da ke bayani game da abinda hadisin Jibril wato ya kunsa na cewa addini ya kasu zuwa martabobi guda uku, akwai al-islam, akwai al-iman, akwai al-ihsan. Kowace martaba wato tana da ginshiƙai nata. Muna cikin kenan wato martaba ta biyu shine al-iman, wanda muna cikin ginshiƙi na biyar. Mun wuce da ginshiƙi na farko shine al-imanu billahi, sannan mun wuce da ginshiƙi na biyu shine imani da mala'ikunsa, da ginshiƙi na uku imani da littattafansa, da ginshiƙi na huɗu imani da manzanninsa. Muna cikin ginshiƙi na biyar imani da yini na ƙarshe shine yinin alkiyama. Wato shi ne muka tsaya ƙarshen wato baitin da malam ke faɗa, wa yujma'ul khalqu li yawmil fasli jami'uhum ulwiyuhum wasukuli fi mawqifin yajillu fihi al-khabaru wa ya'dumu al-hawlu bihi wal-karbu. Shi ne malam Allah ya ji kansa yake cewa wa yujma'ul khalqu li yawmil fasli, wato za a tara halittu gaba ɗayansu yawmil fasli, domin yini na rabe hukunci shine yinin alkiyama. Allah ya ambace shi da wannan suna yawmil fasl, kamar yanda ya faɗa wato a can cikin suratul mursalat, ubangiji ta'ala na faɗa hadha yawmul fasli jama'anakum wal awwali, wannan yini ne wanda yake na rabe hukunci. Ubangiji ta'ala yace ku al'ummu na ƙarshe, al'umma ta ƙarshe mun tattara ku wal awwalina da duk al'ummu wadanda suke da farko gaba dai Ubangiji ta'ala yace mun hada ku kamar yanda ya fada kuma li yawmil fasl wama adraka ma yawmul fasl shine malam yace wa yujma'ul khalqu wato za a tara halittu gaba ɗayan su shine yace jami'uhum gaba ɗayan su uruwiyuhum wato halittu waɗanda suke na cikin sammai ma'ana mala'iku gaba ɗayan su wasu kudi da duk halittun da suke cikin ƙasa gaba ɗayan su za a tara su ne yawmil fasli domin yini na rabe hukunci shine yinin alkiyama Ubangiji ta'ala alkawali ne yayi cewa dukkan halittu gaba daya waɗanda suke cikin sammai da ƙasai da na farko da na ƙarshe gaba ɗaya zai tattara su a yinin alkiyama domin raba hukunci tsakankanin bayansa kamar yanda yake cewa yawma yajma'ukum li yawmil jam zalika yawmut taghab ba su labarin yinin da Ubangiji ta'ala ke tara ku domin yini ne wanda yake na taro sai ya ce zalika yawmut taghab wannan yini yini ne wanda yake na kamunga wanda ƴan aljanna za su gaje gidajen kafirai na aljanna wanda Allah ya halitta saboda su inda sun yi imani za su shiga su ma kafirai su gaje wato gidajen mu'minai na gidan wuta wanda inda a ce sun kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala za su shiga shine yace zalika yawmut taghab kuma haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul nisa Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allahi haditha don haka wannan alƙawari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tara kowa da kowa gaba daya kowa da komai ma'ana halittu gaba daya Ubangiji ta'ala zai tattara mu a yini wanda yake na rabe hukunci shine yinin alkiyama shine sai ya ce fi mawqifin wato a cikin wani wurin tsayuwa ya jibu fihi al-khatar wanda al'amari ke girmama wa ya adumu al-hawlu wato firgici ke girmama bihi wato da wannan yini wal-karbu wato da bakin ciki da bacin rai domin a fili guda ne Allah zai tara bayansa gaba daya wato al'amarin zai girmama ga jama'a na daga cikin abin da ke nuna mana girmamar al'amari a wannan yini da tsananin sa shine wato kusantu da rana da ake daidai da kawunan jama'a kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa a ranar kiyama za a kusantu da rana daidai da kawunan jama'a manzo Allah yace sai ya kai tazaran da take tsakanin wannan rana da kawunan jama'a manzo Allah yace gurgudan mil aka tambayi marwayicin mi manzo Allah yake nini da mil sai ce la adali bai sani ba shi manzo Allah yana nini da mil wato shine rata na tafiya kamar mil guda ko yana nini da mil wato masayin kwalli shine muciya dan hakkin da ake sanya kwalli sunan shi mil a larabci to daidai da wannan za a kusantu da rana daidai da kawunan jama'a manzo Allah ya ce jama'a za su hada jibi ma'ana za su yi jibi sai ya kai jibin jama'a idan ya yi nutso cikin ƙasa manzo Allah ya ce sai ya yi kamu 70 zira'i 70 sannan idan ya hayo wani jibi zai kama shi zuwa idanun sau wani zai zo masa zuwa gwiwa wani zai zo masa madaurin wando shi ne tsatso wani kwa zai masa linzami ma'ana sai ya zo daidai kunnuwansa shine anan malam yace wato fi mawqifin a cikin wurin tsayuwa ya jinnu fihi al-khatar wanda al'amari ke girmama a cikin sa wa ya adumu al-hawlu wato firgici kuma ya girmama wanda idan mutane sun tashi zaka ga mutane suna tangadi suna maye alhali ko ba kayan maye suka sha ba yaro karami jinjirin da mace ta haifa a rannan zaka ga yayi gurgura kuma zaka ga mace wadda take shayar da ɗa ta jefar da ɗan ta yi gaba kamar yadda Allah ya ambata inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ونجي تعالى يجي للي وتروروا تاع القيامة تتاشم قيامة شيء عظيم ونجي تعالى يجي ونا الأمر هنا بجرمة سيجي يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرضات yini ne wanda zaka ga dukkan wata mata mai shayarwa ta shagala game da abin da take shayarwa ta bar yaron tayi gaba wa tabu kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki a ran nan zata haife cikin ta ko da lokacin aiwuwar da yayi wani ta'ala yace wata ran nasa sukara zaka ga mutane suna maye suna tangadi wa mahubi sukara alhali ba kayan maye suka sha mi yasa su tangadi ubangiji ta'ala yace walakinna azaballahi shari sanadi azabar Allah ce mai tsanani wato ita ce ta sanya su maye wahala tayi wahala kuma yaro karami zaka ga yayi kurkura take yanki kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu lilidan shiba yaya za ku iya da azabar Allah in har kun kafirce masa yaya za ku iya da yinin da ke mai da kankanan yara su zama dattawa sun yi kurkura saboda tsananin yin shi ne malam ya ce fi mawqifin a cikin wurin tsayuwa ya jillu fihi al-khabar malam ya ce al'amari da ke girmama a cikinsa wa ya aqumu al-hawl malam ya ce firgici na girmama bihi a sababin wannan yini wal-karbu da duk wani bakin ciki da bacin rai zai girmama zamu tashi kenan banki na gaba qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa ubdiru lil ardi wal hisabi wa anqata'at 'ala'i kula ansabi wa irtakamat saha'ibul ahwali wa an'ajama al-balighu fil maqali wa 'anatil wujuhu lil qayyum وقت سنين الظلم للمظلوم وصاوة الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال عباد من يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صال والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجهم ميزانه ومقرفين أوضاقه ألوانه ما لم ألا يجيكان سنافتا وأهدروا واتو أرنن هلتو غباتنس واتو أن هلرتو دسو للأرض يومين بجرو دسو غبنجي سبحانه وتعالى ولحسابي حكا ننكم دومين لسا فأيوكنس أغانيكم ma'ana gaba ɗayan halittu a ran nan za a zo da su shine malam yace wa ubdiru za a zo da halittu gaba ɗayan su da al-ardi domin bujiro da su ga ubangiji subhanahu wata'ala kowa za a zo da shi gaban Allah subhanahu wata'ala kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya kutuna yinin da ake bujiro da ku ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda a wannan yini la takhfa minkum khafiya duk wata mai koyuwa game da ku ba ta koyuwa duk wani abin da mutum yake koye-koye a wannan rayuwarsa ta duniya to a ran nan zai fito fili shine a nan malam yace wa ubdiru yace za a bujiro da jama'a lil ardi domin za a zo da jama'a lil ardi domin bujiro da su ga ubangiji subhanahu wata'ala wani hisabi kuma domin lissafa ayyukansu to dan haka ita bujirowar kala biyu ce bujirowa ta farko ita ce bujirowa wadda take gamammiya gaba ɗayan halittu mutane da aljannu da mala'iku da sauran dukkan halittu na Ubangiji subhanahu wata'ala gaba ɗaya su za a bujuro da su ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Bujurowa ta biyu wato shine miyagun ayyuka na mu'minai, za a bujuro musu da ayyukansu, a nuna musu su tabbatar da cewa laifinsu ne sun yi, Ubangiji ta'ala da rahamarsa sai ya lullube musu wannan laifi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa wato za a zo da bawa a ranar kiyama, Ubangiji ta'ala mu'mini, Ubangiji ta'ala ya bujuro masa dukkan ayyukansa da ya aikata. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa, shin ko kana tune a lokaci kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza? Bawa zai yi furuci ya tabbatar da cewa yayi. Ubangiji ta'ala sai ya ce, to kamar yadda na rufa maka asiri, wani bai gani ba a rayuwarka ta duniya, saboda haka a yau na gafarta maka. Wannan sutura ce wanda Ubangiji zai sanya tsakanin shi da kowane bawa mumin daga shi sai shi. Wannan ma bujurowa ce wadda take ta musamman. Shine anan malam yace wa Uhudihu, yace za a halartu da halittu gaba ɗayansu a wannan yini, lil'ardi, domin bujuro da su gaba nan ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wal hisabi, haka nan domin lissafa ayyukansu. Sai yace wanqata'at ala'ibul ansabi, malam yace duk wasu alaƙoƙi waɗanda suke na danganta, wato a rannin su yanki, duk wata alaƙa ta danganta ta yanki. Babu wata alaƙa ta tsakanin ɗa da uba, an gane ko? Yanda ɗa ke guje ma mahaifinsa a wannan yini, shi ma mahaifi yana guje ma ɗansa, kamar yanda miji yake guje ma matarsa, ita ma tana guje masa. Duk wani ɗan uwa a wannan yini yana guje ma ɗan uwansa, duk wani alaƙa ta danganta ta yanki. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, fa'iza ja'ati sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ubangiji ta'ala yace idan wato mai kururuwa ta zo ita ce busa ta alkiyama, mai kuruntar da mutane. Ubangiji ta'ala yace a wannan yini wato mutum zai guje ma ɗan uwansa, zaka ga mutum ya guje ma mahaifiyarsa da mahaifinsa, zaka ga mutum ya guje ma wato matarsa da ƴaƴansa. Sai yace li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni, na ga kowane mutum a wannan yini daga cikin su wato lamarinsa ya wadace shi, baya bukatar a hada masa da wani, kowa lamarin da ke gaban shi ya ishe shi, kowa ta kan shi yake. Don haka Ubangiji ta'ala ya faɗa, fa idza nufika fis-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasalu. Ubangiji ta'ala yace idan an yi busa a cikin kahu, ita ce busa ta tashin kiyama, fala ansaba bainahum yawma idhin, babu wata danganta tsakanin jama'a a wannan yini, wala yatasaluna, kuma ba sa tambayar juna, kowa ta kan shi yake. Na daga cikin abin da ke ƙara tabbatar mana da haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, in tsayuwa ta yi tsayuwa a yinin alkiyama, jama'a sun haɗa jibi, kowa yana sanya san ina ne makomarsa, jama'a za su shawarci juna su ce, mu je wajen babanmu Adam alaihi salam ya nema mana ceto a wajen Ubangijinmu, ya rabe hukunci, kowa ya san makomarsa. Jama'a za su je su faɗa ma annabi Adam alaihi salam, annabi Adam zai ba da iya hanzarinsa, sai ya ce nima ta kaina nake, nima ta kaina nake, nafsi nafsi, ya ce nima a yau ta kaina nake, ta kaina nake, amma ku je wajen Nuhu alaihi salam, ta kan iya yiwuwa ko shi zai iya. A je wajen annabi Nuhu alaihi salam, shi ma ya nuna ta kansa yake, shi ma yana da hamzari, ba zai iya bugun gaba akan wannan al'amari na neman ceto a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan yini. Ya ce amma ku ce wajen Ibrahim alaihi salam, ko shi zai iya. A je wajen annabi Ibrahim alaihi salam, shi ma ya nuna ta kansa yake, ta kansa yake, ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa. Sai ya ce ku ce wajen annabi Musa. A je wajen annabi Musa, shi ma ya nuna ba zai iya ba, ya nuna cewa ta kansa yake, ya ce ku ce wajen annabi Isa. A je wajen annabi Isa alaihi salam, shi ma ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa, ya nuna ta kansa yake, ya ce ku ce wajen Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. a lokacin nan za a isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin nan zai fada ana laha ma'ana ni zan iya wannan ceto, a lokacin nan zai je ya fadi karkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wataala. Allah zai lakanta masa yabo yabon da bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa, a lokacin nan zai yi sujada yayi yabo Ubangiji subhanahu wataala. Ubangiji ta'ala sai ce masa, dago kanka, roki duk abin da kake bukata a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fada, ummati ya rab, ya Ubangiji na, ni dai al'ummata. A lokacin nan Ubangiji ta'ala zai zo fagen alkiyama, wato zawwa wadda ta dace da girmansa, kamar yadda ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, zai zo fagen alkiyama domin rabe hukunci tsakanin bayinsa. Shi ne anan malam ya ce wanqata'at ala'iqul ansabi, ya ce duk wasu alaƙoƙi na danganta a ran nan sun yanke. Domin Allah ya faɗa wala yas'alu hamimun halima, masoyi baya tambayar masoyinsa, ɗa ba zai tambayi mahaifinsa, mahaifi ba zai tambayi ɗansa, miji ba zai tambayi matarsa, mata ba za ta tambayi ina mijinta yake, kowa ta kan shi yake. Wala yas'alu hamimun halima, masoyi ba zai yi tambaya game da masoyinsa a wannan gini. Don haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga 'yarsa Fatima, yake cewa tambaye ni duk abin da kike so a yau zan iya baki. Yace dan in tabbata miki, fa inni la uduni anki min Allah shay'a, yinin alkiyama bana wadatar da ke komai game da azabar Allah. Haka ya kira shi Safiya, diyar Abdul Muttalib, wanda yar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace ki yi kokari ki tanada ma kanki, yace fa inni la uduni anki min Allah shay'a, a yinin alkiyama bazan wadatar da ke komai wato game da azabar Allah. Saboda duk wata danganta wato ta yanke idan aka yi busa a cikin kabo, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fa idza nufiha fi suri, idan aka yi busa a cikin kabo fala ansaba bainahu, babu wata danganta tsakankanin bayi a wannan yini. Wala yatasaluna, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ba sa tambaya game da juna. Da haka kenan a cikin Sahihul Bukhari, wannan hadisi wanda yake bayani game da al'amari na ceto lokacin da aka je wajen Annabi Isa alaihi salam. Annabi Isa zai ce ni ma ta kaina nake, la as'aluhu al-yawma illa nafsi, zai ce a yau fa ni bazan roki Ubangiji na komai illa kaina kawai, tsiran kaina nake nema. Yace la as'aluhu Maryam allati waladatni, yace hatta da Maryam wadda ta haife ni bazan tambaye Ubangiji na ba, ta kaina kawai nake. Maryam da ta haife shi, Annabi Isa ya ce wallahi, ya ce bazan roki Ubangiji na bazan tambaye shi ba, kaina kawai zan tambaye shi. Da haka Ubangiji ta'ala ya ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni, kaga ita wannan Maryam alaiha salam ita kadai ce wa dangantar Annabi Isa, kaga ba da ba, ba wani da ba gare ta daban da za a ce dan uwan Annabi Isa ne, kuma Annabi Isa bayyana ta ba dangantar shi ka, sai mahaifiyar shi kawai Maryam. Amma ya ce ba zan yi tambaya ba game da Maryam, ya ce ni ma ta kaina nake kawai, iya abinda zan roki Ubangiji na kaina ne, domin kowanne ta kanshi yake a yinin alkiyama. Shi ne malam ya ce wanqata'at ala'iqul ansabi, wato alaƙoƙi waɗanda suke na danganta, cewa wannan akwai wato alaƙa ta aihuwa, ɗa ne da mahaifi ko kuma miji ne da mata ko kuma ɗan uwa ne da ɗan uwa, dukkan wannan alaƙa ta yanki, balantana alaƙa ta wata abunta. Shi ne malam sai ya ce wartakamat saha'ibul ahwali, malam ya ce gizagizai na al'ahwal, ma'ana tsorace, wartakamat wato sun hauhayi juna, an gane ko, wartakamat saha'ibul ahwali, shi ne ya ce girgije na al'ahwal wato tsorace, firgice, wartakamat wato ya hau juna. Idan aka ce irtikam shi ne girgije, sun junan shi da yake hawan juna, za ka girgije ya yi junan shi ya hau juna, to shi ne malam yake bayani a nan, duk wani firgici da duk wani tsoro, duk wani girgije na tsoro da firgici, za ka ga ya hau hayi juna a ranar kiyama. ga wani tsoron kuma wani tsoron ya biyo baya sannan kuma ga wani furgici hallo na daban malam yace wani ajamal badiqu a ran nan zaka ga albadiq mutum wanda yake mai fasaha mai iya zance wani ajama wato ya zama bagwari da kira ke gane abin da yake fada zaka ji ya gwarance in aka ce al'ajim shine bagwari shine yace wani ajamal badiqu zaka ga mutum mai fasaha mai iya zance wani ajama ma'ana ya kyale baya iya fada in ya fada ma da ina ba a gane abin da yake fada shine yace wani ajamal badiqu fil maqali yace mai fasaha mai iya zance a ran nan zai gwarance fil maqali a wajen fada zaka ji in ma yayi fadar fada ce wanda take da ina ba a iya fahimtar me yake ne saboda tsananin yinin alkiyama domin Allah ya fada yini ne wanda ba wanda ya isa ya daga baki yayi magana sai wanda Allah ya bashi izini kamar yanda ya fada la ya takallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba bayi ba sa iya zance a wannan yini sai wanda Allah ya bashi izinin magana zai yi magana haka can ubangiji ta'ala ke fada yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni yinin alkiyama yini ne wanda in ya zo wata rai ta yi kadan ta daga baki ta yi magana sai da izinin Allah ba wanda ya sai daga baki ya yi magana duk iya zancen mutum a ran nan ya yi kadan ya daga baki ya yi magana sai wanda Allah ya bashi shi kowa zaka ga ya ja baki ya kyale shi ne yace wani ajamal badiqu mai fasaha mai iya zance zaka ga ya kyale fil maqali a wajen fada baya iya furta daidai da kalima daya don haka can cikin suratul qaha ubangiji ta'ala ke fada yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la'i wajala wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ayinin alkiyama idan an yi busa an tada mutane wato gaba ɗayan jama'a zaka ga sun bi wanda yake mai kira na ubangiji subhanahu wata'ala shine yace yawma idhin yattabi'una ad-da'iya a wannan yini zaka ga bayi sun bi ad-da'iya mai kira na ubangiji subhanahu wata'ala wa khashi'atil aswat muryoyi za su kaskanta fala tasma'u baka jin komai a wannan yini illa hamsa wato sai karan duga da kai kawai sai karan duddige shi ana tafiya shine kawai iya abin da yake bayyana amma ba wanda ya sai daga baki yayi magana shine yace wartakamat sahaibul ahwali lafazin sahaib jam'i ne na sahab sahab shine girgije kenan gizagizai na al-ahwal tsorace-tsorace wartakamat a wannan yini sun hauhayi juna wani ajamal badiqu mai fasaha mai iya zance zai kyale fil maqali a wajen fada daidai da kalima ɗaya ba zai iya yi ba malam yace wa anatil wujuhu lil qayyum wato fuskoki na jama'a gaba ɗaya sun kaskanta lil qayyum saboda girman ubangiji wanda yake madawwami wanda yake tsaye da kansa wanda kuma yake tsaye game da al'amarin kowa idan aka ce qayyum wanda ya kai matuka a wajen tsayawa da kansa ma'ana mawadaci wanda baya bukatar komai a wajen kowa wanda kuma kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi shine ake cewa kenan wanda ya wadatu da zatinsa shine yace wa anati wujuhu wato fuskoki a ran nan sun kaskanta lil qayyumi wato ga ubangiji wanda yake mawadaci ko kuma kace wanda ke tsaye da kansa kuma wanda ke tsaye game da lamarin kowa kamar yadda yace afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat malai yace waqtussa a ran nan zaka ga an yi sakayya min zulmi game da ma'abucin zalunci lil mazlumi ga wanda aka zalunta duk wanda yayi zalunci to za a yi sakayya ga wanda ya zalunta kowa za a fito masa da hakkinsa domin ubangiji ta'ala a farko ya haramta ma kansa zalunci bayan ya haramta ma kansa zalunci sannan ya haramta ma bayinsa to don haka duk wanda ka zalunta to a wannan yini za a fitar masa da hakkinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa wallahi la tu'adduna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lishati al-jarhai min ash-shati al-qarna kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim manzo Allah yake cewa rantsuwa nake da ubangiji na lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama latu'adduna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama, lalle ne a ranar kiyama za ku mayar da hakukuwa ga masu su. Idan ka zalunci mutum a karan kansa ko a mutuncinsa ko a dukiyarsa ko a cikin iyalinsa, to Ubangiji subhanahu wataala zai fitar masa da haƙƙinsa a yinin al-qiyama. Shi ne manzon Allah ya ce hatta yuqada lishatil jarha'i min ashatil karna, manzon Allah ya ce sai ya kai wato dabba mara ƙaho sai an yi sakayya gare ta ga dabba mai ƙaho, ma'ana akuya da ta tunguji tunkiya da ƙahonta a nan duniya. To a ranar kiyama ita ma tunkiya Ubangiji ta'ala zai halitta mata ƙaho ta rama tunguzan da aka mata. To an yi sakayya tsakankanin dabbobi, tsammanin ka ka ci dukiyar jama'a, ka ci mutuncinsu, ka wulakanta su cewa za a gyale. To don haka shi ne a nan ya ce waqtussa, za a yi sakayya min zulmi, game da ma'abucin zalunci da mazlumi ga wanda aka zalunta, ma'ana duk wanda ya zalunci wani, to za a fitar da ma mai haƙƙi haƙƙin shi a sakauta masa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce riwaya ta Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, manzon Allah yake cewa man kanati indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha, duk wanda ya san akwai wani zalunta da yama dan uwansa, manzon Allah ya ce tun yau wuri bai kure masa ba, to yayi kokari ya nemi cewa ya yafe masa. Manzon Allah ya ce fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham, yace domin a yinin alkiyama babu dinari ko dirhami, ma'ana babu dala ko tanga. Zalla yace min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, kafin a dauladin shi a biya dan uwanka wanda ka zalunta. Zalla yace fa in lam yakul lahu hasanat, in shi wanda yayin zaluncin ba shi da kyawawan ayyuka wanda za a biya jama'a, zalla yace ukhidha min sayyiati akhihi, sai a dauko sunubai na dan uwan nashi da ya zalunta, fa turi hat alaihi, sai a yaba masa wannan zulmi a karshe kuma a kai shi wuta. Haka a cikin wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atadruna manil muflis, shin kun san ko wane ne matsiyaci, ma'ana abun ma wasu. Idan aka ce al muflis, ma'ana wanda wato dukiya ta kai karshe, domin lafazin al muflis an ciro shi ne daga al fulus, fulus kudade waɗanda suke na wuri wanda ake amfani da su a wancan lokaci. Duk wanda zinari da azurfa ya kare kudade suka zamanto sai irin wannan canji, kina al'amari ya zo karshe kenan, ya tsiyace. Shine manzon Allah yace kun san wane ne al-muflis, sahabban suka ce al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata, wanda ba shi da kudi, ba shi da kayan kudi, shine matsiyaci. Manzon Allah yace musa, yace matsiyaci daga cikin al'ummata shine mutumin da zai zo ranar kiyama da sallah da azumi da zakka, zai zo ya zagi wani, ya bigi wani, ya ci dukiyar wani, ya zubar da jinin wani. Manzon Allah ya ce sai a dauladansa a biya wani, a dauladan shi a biya wannan, a dauladan shi a biya wannan. Manzon Allah ya ce fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqba ma alayhi, idan ladan ya kare kafin a ida biyan iya abin da yake kan shi na hakukuwan jama'a. Manzon Allah ya ce ukhizat min khabayahu, sai a dauko zunubansu, faduriha alaihi, sai a yaba masa, kuma duriha finnar, sannan a karshe kuma a jefa shi cikin wuta. Da haka shi ne a nan malam ya ce waqtussa, wato za a yi sakayya min zulmi, wato ga ma'abucin zalunci da mazlumi, wato ga wanda aka zalunta, domin Allah ya faɗa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra, Ubangiji ta'ala baya zalunci daidai da nauyin jankiya shi. Don haka ya haramta ma kansa zalunci, kuma ya haramta ma bayinsa, kamar yadda yace inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, don haka duk wanda aka zalunta Ubangiji ta'ala ba zai kiyaye ba, duk wani mai haƙƙi Allah sai ya bashi haƙƙinsa. Don haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa zalunci kala uku ne, akwai zaluncin da Allah bai yabari, akwai zaluncin da Allah yana iya yafewa, akwai zaluncin da kuma kwata-kwata Ubangiji subhanahu wata'ala baya yafewa ga duk wanda ya same shi da wannan zalunci. Zaluncin da Allah baya bari shine zaluncin bayi tsakankanin su juna da juna, duk wanda kace haƙƙin sa sai Allah ya fitar masa da haƙƙin shi a ranar kiyama. Allah bai yi ba. Zaluncin da Allah yana iya yafewa shine abin da yake tsakanin shi da bawan sa, abin da bai kai shirka ba Allah yana iya yafewa. Zaluncin da Allah baya yafewa shine shirka, duk wanda ya mutu yana shirka Ubangiji subhanahu wata'ala baya gafarta masa, kamar yadda ya faɗa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Da haka can cikin suratu Ghafir Ubangiji ta'ala ke faɗa al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab. Ubangiji ta'ala yake cewa a yau za a saka wuta ma kowace rai game da abin da ta aikata a rayuwarta na duniya, in alkhairi ne sakamako alkhairi, in kuma sharri ne ta shuka a rayuwarta to babu abin da za ta girba a wannan yini face sharri. Sai yace la zulma al-yawma, a yau fa babu zalunci kamar yanda ake zaluntar ku a duniya, yau ba maganar zalunci. Inna Allaha sari'ul hisab, domin Ubangiji ta'ala ne gaggawar hisabi ne, a cikin yini ɗaya Ubangiji ta'ala zai ma bayansa gaba ɗaya hisabi, farkonsu da ƙarshensu, mutane da aljannu da dabbobi, duk abin da Allah ya halitta a cikin yini ɗaya Allah zai ma kowa hisabi. Shi ne malam sai ya ce wasawatil muluku lil ajnadi, wato a ran nan za ka ga sarakuna sun daidaita lil ajnadi da talakawansu. Duk wasu manya a rayuwar duniya waɗanda suke jagorantar jama'a, to a ran nan za ka ga sun yi daidai lil ajnadi da talakawansu. Lafazin ajnad jam'i ne na junud, an gane ko na junt, abinda ake nuni da shi a nan wato talakawa. Shine ya ce wasawatil muluku, wato sarakuna za su daidaita lil ajnadi da talakawansu a wannan yini, domin duk wanda yake takamar wani mulki to a ran nan fa mulkin ya yanke, ba wani wanda yake da tafada a wannan yini, babu wanda ya isa kuma ya mallaka ma kansa janyo amfani ko ije tsanani, saboda kowane mutum a ran nan matsayin jingina ne game da abin da ya aikata, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina, kowace rai a wannan yini matsayin jingina take game da abin da ta aikata. Kawo kayan jingina ai ba ka da yanci a kai shi, sai me kake ka ga yaya za a yi, to kowace rai jingina ce a wannan yini. Don haka Allah ya faɗa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, yinin alkiyama yini ne wanda wata rai ba ta mallaka ma wata rai wani abu ko mun kankanta shi. Sai ce wal amru yawma idhin lillah, lamari a wannan yini gaba daya na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka hadisi ya inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa Ubangiji ta'ala a yinin alkiyama sammai bakwai gaba dayansu Ubangiji ta'ala zai dinke su, ya jimke su a hannun dama, Ubangiji ta'ala ya girgiza su ya jijjiga su. Sai ya ce aina mulukul ard, sai ya ce anal malik aina mulukul ard, Ubangiji ta'ala ya ce ni ne sarki mamallakin kowa da komai, ina sarakunan ƙasa ina suke a yau. Da haka shi ne can Ubangiji ta'ala ke faɗa limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar, sai ya faɗa ya ce wa yake da mulki a wannan yini, kuma shi da kansa zai ba kanshi amsa lillahil wahidil qahhar, mulki na ga Ubangiji wanda yake makadaici wanda ke da rinjaye akan kowa da komai. Shi ne anan yace wasawatil muluk, wato sarakuna a rannan sun yi daidai lil ajnadi da talakawansu babu bambanci. Sai yace waji abil kitabi, a lokacin nan za a zo da littattafai na ayyukan bayi, wal ashhadi wato da masu shaida, waɗanda za su yi shaida akan kowa a ran nan za a zo da su. Za a zo da littafi na musamman wanda mutum ya aka rubuce duk abin da ya aikata a rayuwarsa na alkhairi da sharri, domin duk abin da mutum yake aikatawa a rayuwarsa to Allah ya haɗa shi da mala'iku guda biyu wanda suke rubuce duk abin da ya rubuta gaba, duk abin da ya aikata na alkhairi da sharri gaba ɗaya. Za a zo masa da wannan littafin a yinin alkiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, kamar yadda ya faɗa wa inna alaykum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, kamar yadda ya faɗa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, to dan haka shine malam yace waji abil kitabi za a zo wato da littafi ga kowanne bawa kenan littafin aikin da ya aikata na alkhairi da sharri wal ashhadi kuma za a zo da shaidu kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa a ranar kiyama za a kirayi annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam sai ya ce labbaika wa sa'adaika ya rab ya ubangiji na na amsa maka na dada amsa maka ubangiji ta'ala sai ya ce da shi hal ballagta shin ko ka isar ma da bayi na sakon da na aika ka da shi annabi nuhu sai ya ce na kwarai da gaske ya ubangiji na sakon da ka aiko ni da shi na isar a lokacin nan fa yuqalu li ummatihi sai a faɗa ga al'ummar annabi nuhu jama'ar sa a ce da su hal ballagakum shin wai nuhu ya isar muku da sako na fa yaquluna sai su ce ma atana min nadhir mu wani mai gargadi bai zo mana ba mu ba mu san wani ba mun zo da aka turo nuhu a mu ba wani mai gargadi bai zo cikin mu ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga annabi nuhu sai ya ce man yashhadu laka wane ne zai zame maka shaida cewa ka isar musu da sakon kamar yadda ka faɗa annabi nuhu sai ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatu sai ya ce annabi muhammad da al'ummarsa su za su zame mai shaida manzo Allah ya ce fatashhaduna a ran nan za ku ba da shaida annahu qad ballaga cewa nuhu ya isar ma jama'arsa sakon da ubangijin shi ya aiko shi da shi ku kuma sai ya ce wa yakuna rasulu alaikum shahida ku kuma manzon Allah shi manzon ku shine zai zama mai shaida a kan mu za mu yi shaida ga dukkan annabawa da manzanni cewa sun isar ma jama'arsu sakon da ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko su da shi ta ina muka san da cewa annabawan Allah sun isar da sakon da Allah ya aika su da shi ta hanyar alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi dan haka zamu zame ma annabawan Allah da manzanni masu shaida a ranar kiyama mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama cewa shine mai shaida akan mu cewa ya isar mana da sakon ubangijinsa kuma yanda Allah ya faɗa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida ubangiji ta'ala yace haka al'amarin yake mun maida ku al'umma ce wadda take zababba adilar al'umma li takunu shuhada'a 'alan nasi dan ku zama masu shaida ga mutane cewa manzannin Allah sun isar musu da sako wa yakuna rasulu alaikum shahida ku kuma manzon Allah ya zame muku mai shaida cewa ya isar muku da sakon ubangijinsa haka Allah ya faɗa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida haka ce yace wa yawma nab'asu min kulli ummatin shahida wa yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wa ji'ina bika shahidan ala ha'ula dan haka kenan kamar yanda ce yace millata abikum ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas shine anan shine yace waji'a za a zo bil kitabi wato da littattafai na ayyukan bayi kenan kowa za a zo da littafin sa a dora masa a hannunsa kuma dai na ubangiji ta'ala na fada wa wudi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada ubangiji ta'ala yace a ran nan kowa za a aza masa littafin sa a hannu a lokacin nan zaka ga masu tsaurin kai waɗanda suka kangare ma ubangijinsu suna masu tashin hankali suna masu furgici game da abin da ke cikin littafin suna faɗa ya wailatana kai can halakar mu mali hadal kitabu ya samu wannan littafi la yugadiru sagiratan baya barin wani karamin laifi wala kabiratan ko babba illa ahsaha face sai ya kididdige aiki ma'ana mamaki suke karamin aiki karamin laifi da babban laifi gaba ɗaya gashi a cikin littafin a tabbaci ubangiji ta'ala ya ce wa washadu ma amilu hadira a ran nan bayi sun samu duk abin da suka aikata gashi a halarci a gabansu wala yazlimu rabbuka ahada domin ubangijinka baya zaluntar dini da mutum daya to dan haka shine anan yace waji'a bil kitabi kenan za a zo da littattafai na ayyukan bayi wal ashhadi, wato da masu kafa shaida akan kowa cewa sakon Allah subhanahu wataala ya cin masa. Sai ya ce wa shahidati la a'dahu, wa shahida la a'dahu. An gane ko? Idan ka sanya ta'unkin wato waƙar ta kankare, sai dai ka ce wa shahida la a'dahu wal jawarihu, wa shahida la a'dahu, ma'ana gabbai, wato za su ba da shaida ga duk wanda ya yi musu, duk wanda aka tambaye shi ya yi musu, to Ubangiji ta'ala sai ya liƙe bakin gabbansa. Shi ne ya ce wa shahidal a'ba'u, gabbai wal jawarihu, da dukkan wata gaba za su ba da shaida. Kamar yadda Allah ya faɗa, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Idan an yi tambaya wanda ya yi musu, to a lokacin nan Allah sai ya liƙe bakin. Shi ne ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim, a yau za mu rufe bakunansu, wato kallimuna aidihim, wato hannuwansu su za su yi mana magana, wata shahadu arjuluhum, kuma kawahuwansu za su baya da shaida, bima kanu yaksibun, game da abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu. Kamar yadda Allah ya koma faɗa a can cikin suratul Nur, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. Yinin alkiyama yini ne wanda harshe zai ba da shaida, wato da hannuwa da kafafuwa, game da abin da bayi suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya faɗa can cikin suratul Fusilat, wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fa hum yuzaun, hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anqaqana Allahu alladhi anqaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Wato lokacin da aka taro makiyan Allah, ana tunkudo su za a jefa su wuta. Lokacin da suka zo suka ga wuta ido da ido, abin da ya rage a jefa su, a lokacin nan kunnuwansu da idanunsu da fatar jiki gaba ɗaya su za su ba da shaida game da abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. A lokacin ne ƴan wuta za su faɗa li juludihim, ga fatun jikinsu, lima shahidtum alaina, don me za ku ba da shaida a kanmu, ku ce mun yi kaza mun yi kaza. Ƙalu, fatar jiki da kunni da ido za su faɗa su ce an taqana Allahu allazi anqaqa kulla shay, Ubangijin da ya sanya komai ya yi magana, a yau shi ya sanya mu muka yi magana. Ubangijin da ya ba komai ikon yin magana, shi ne ya ba mu ikon yin magana a yau. Wannan yana nuna mana kudura ta Ubangiji subhanahu wataala. Wa huwa khalaqakum awwala marra, suka ce Ubangiji ta'ala shi ne ya halicce ku a farkon karo, a babu ku Allah ya halicce ku, wa ilayhi turja'una, kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku. To shi ne anan malam ya ce wa shahidal a'dha'u wal jawari, wato gabbai gaba ɗayansu za su ba da shaida, amma ga wa za su ba da shaida? Ga wanda ya yi musu. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim da sunanin Nasa'i, riwaya ta Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa cewa wata rana muna zaune wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya yi dariya har sai da haƙuransa waɗannan na kurya suka bayyana. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da mu, a tadruna bimma abhaq, shin kun san komai nake ma dariya? Sahabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su ne mafi sani. Manzon Allah ya ce na yi dariya ne min mujadalati al-abdi rabbahu yawmal qiyam, game da jayayya da gardama da bawan zai ma Ubangijin shi a ranar qiyam. Daman dabi'ar dan adam ce yawan gardama, dan adam ya fi komai gardama, kamar yadda Allah ya faɗa wa kana lil insanu akthara shay'in jadala. Manzon Allah ya ce ina da dariya ne game da gardama da jayayya da bawa zai ma Ubangijin sa a ranar qiyama. Bawa zai faɗa ya ce rabbi alam tujirni min al-dhul, ya Ubangiji na shin baka bani tsaro da kariya game da zalunci? Ubangiji ta'ala sai ce mana kwarai, dan ni na baka tsaro da kariya game da zalunci. Fa yaqulu, sai bawa ya ce la ujizu ala nafsi illa shahidan mini, yau ban yadda ba wani ya zame mu mai shaida, ni da kaina zan ba kaina shaida. Haka bawa zai fada. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba, wa bil kiramil kuttabi shuhuda, wato kai da kanka ka isa ka zame ma kanka mai lissafi game da ayyukanka a wannan yini, kuma mala'ikun Allah masu rubuta ayyukan bayi sun isa su zama masu shaida a lokacin nan. Fa yuqtamu ala fihi, maza Allah yace sai a dike bakin. Wa yuqalu li arkanihi in indike, Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga gaffai, sai ya ce ku yi magana ku faɗa. A lokacin nan wato gaffai sai su fara bayani game da abin da bawa ya aikata, su yi ta faɗa kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza. A lokacin nan sai ya ce budan wasu buka Allah wajen ku, Allah ya nisanta ku, zai faɗa ga gaffansa, sai ya ce fa an kunna kuntu unadi, duk wata fama da nake ba, duk wani kokari da nake, ina kokari in ba ku kariya ne, kuma yau ku zo ku bayyana duk abin da na aikata. Shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa mulmushi yana dariya, irin gardama da jayayya da bawa zai ma ubangiji shi a ranar kiyama. Allah da ya halice ka ya fi ka sanin abubuwan da ka aikata, kuma babu wani abu wanda yake koyuwa gare shi. Shine malam yace wa badatis sawatu, wato duk wata al'aura a ran nan za ta bayyana. Abinda ake nihi da sawat, ma'ana abubuwan da mutum yake kyamar wani ya gani, abubuwa wanda in wani ya gani za ka ji kunya, shi ne ake kira da sawa. Ita kanta al'aura ba ambace ta ba sawa, domin in ta bayyana abin yana bakanta ma mutum rai. Shi ne ya ce wa badatis sawatu, wato duk wata al'aura a ran nan za ta bayyana, duk wani abin da mutum yake koye-koye kar wani ya gani, to a ran nan zai bayyana. Wal fada'i, da kayan kunya, duk wani abu wanda mutum ya aikata na kayan kunya, to a ran nan zai fito fili. Waliyazillah. Shine malam yace wa butuliyat hunalika sarair, wato a can ne malam yace za a burciko as-sarair, duk abin da mutum ya koye a cikin zuciyarsa. As-sarair, duk abin da mutum ya koye na asiri, lafazin as-sarair jami ne na sarira, abin da mutum yake koye-koye kar wani ya gani. Wa butuliyat malam yace a rannan ne za a jarraba hunalika, a can as-sarair, duk abin da mutum ya koye, ma'ana za a fito da su hili, za a binciko da su, kamar yadda Allah ya ambaci wannan yini yawma tubla as-sarair, yini ne wanda ake jarraba, ma'ana duk abin da mutum ya koye a cikin zuciyar shi za a fito da shi hili. Shi ne yace wan kashafal makhfiyu, duk wani abu da aka koye fi bama'ir, a cikin zukata. Abama'ir jami'i ne wato na damira, na damira, in aka ce damira ita ce zuciya kenan, ma'ana duk abin da mutum ya koye a cikin zuciyarsa a ran nan zai yayi, zai fito fili. Shi ne malam yace wa nushirat sahaiful a'mali, yace a ran nan za ka ga an watsu da takardu na ayyukan bayi. Tu ukhadhu bil yamini wa shimali, waɗannan takardu za a karba a hannun dama da hannun hagu kenan, wasu za su karba a hannun dama, wasu za su karba a hannun hagu. Shi ne yace wa nushirat, wato za a watsu sahaiful a'mali, wato littattafai na ayyukan bayi. Tu ukhadhu bil yamini, wato za a karba da hannun dama kenan ga muminai, Allah ya sanya mu a cikin su. Washimali, kuma wasu littattafan za a karba da hannun hagu ga waɗanda suka kafirce ma ubangijin su, Allah ya kare mu. Sai yace duba, malam yace farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata, liman ya akuzu bil yamini, ga wanda ke karbar littafin sa a hannun dama. Yace duba, farin ciki da murna ya tabbata, liman ya akuzu bil yamini kitabahu, ga wanda ke karbar littafin sa a hannun dama. Sai yace bushra bi hurin ini, kuma albushir ya tabbata gare shi bi hurin ini, game da ƴan matan aljanna, domin duk wanda ya karbi littafin sa a hannun dama makomar shi aljanna ce, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishati radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami al-khaliya. Shine yace bushra bi hurin ilim, wato albushir ya tabbata gare shi game da ƴan matan aljanna. Sai yace walwailu, tsananin azaba da hallaka ya tabbata, lil akhizi bishimali, ga wanda ke karbar littafin sa a hannun hagu. Shine yace lil akhizi bishimali, ga mai karba da hannun hagu, wara a zahari, wato bayan baya kamar yadda yake wa amma man utiya kitabahu wara a zahari cine yake da shi misali wannan mai shiga ne cikin wuta wanda take mai kuna ma'ana duk wanda ya karbi littafin sa a hannun hagu wal iyazu billahi to makomar sa wutace kamar yadda yake wa amma man utiya kitabahu wara a zahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira wato shine sai yace wal waznu wato au game da ayyukan bayi bil qisti a wannan yini au ne wanda yake na adalci duk da cewa nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك